بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو ما سكلم بسورارم دوابن بازاسو كلم سورارم تكبوثين يابا بيانين فامن أولا يمتي نرانا أصبر بتديدي دبيو غوات الرمضان هجرانا دشيكانا دبودا دبيهود دتلاتين بأوكو dare da 21 ga watan July shekara ta 2012. Kana kallon mu da sauraron mu ne daga ɗakin taro mafi girma na makarantar Mutadarul Hadith Salafiyya dake nan ainihin anguwar Gaskiya Layout kusa da ainihin tudun Jiko a Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da kake kallon mu da sauraron mu yayi daidai da ainihin wato Al-Asariyya, wanda ita ce muka sanya za mu rinka tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan makaranta insha Allahu ta'ala dukkanin watan azumi, wanda mun fara a bara daya ga watan Ramadan na hijira na da shekara 1432, wanda ta daidai da daya ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan kasar din da kake kallo da saurare dan uwa shine kasar na 47 daga cikin jerin giyar tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan tafsirin mun fara shi kamar shekara 3 da ta gabata ko shekara 4 a masallacin Tudun Wada, masallacin Markazu Salafiyya da ke ainihin Tudun Wada din. Sai dai tsarin karatu kuma sai ya hukunta a nan za a ci gaba da tafsirin. Tsarin ko shi ne da safi za mu rinka karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan makarantar tamu a wannan wuri, kullum karfe 9 na safe zuwa 10:30. Da la'asar za mu rinka tafsirin Alƙur'ani a daidai lokacin da daddare kuma za mu rinka karatun littafin Sahihul Bukhari. Ma'ana sai zama da safi muna karatun tarihi, da la'asar muna tafsirin Alƙur'ani, da daddare kuma karatun ainihin hadisi. To sai dai bana an samu ɗan sauyi sakamakon ainihin likitar da aka haifar mana a jihar Kaduna, ta ainihin kasancewar an sanya dokar ta ɓaci, wadda dokar tana farawa daga ƙarfe 10:00. Shi kuma tafsirin dama ya kamata a rinka tashi ƙarfe 10:30. To sai muga cewa ma damar za a ce a zo tafsirin a tashi 10:30, to babu shakka da yawanci wajen komawa gida za a samu matsala. Muka yi tunanin in muka ɗauki cewa za mu minti 45 wato rabin kaset kenan, mu fara ƙarfe 9 mu tashi ƙarfe 9:45 wato 10:15. Minti 10:15 shi ma ba zai isar wa da yawancin jama'a su isa gidajensu ba. To kuma gaskiya ba za mu so abin da za a ce barka kuma turba ko ma da latir ka zo ka bi tafsiri a ce kuma ka kwana a hannun 'yan sanda. To don haka gaskiya sai muka ga cewa bana muna roƙon 'yan uwa su yi mana wannan kyakkyawar fahimta, ba za mu yi tafsiri a ba za mu yi karatun hadisi a Tudun Wada ba. Wannan shi ne dalili kawai. Amma in kafin azumi ya kasance doka ta ƙara sama ko ta kai 12 ko makamantar haka, insha Allahu ta'ala cikin gaggawa za mu sanar da jama'a, domin dama dalili kenan. Wato mun duba abin ne ta hanyar matsalolin da ka iya biyo baya. Sai da haka jama'a sai a yi haƙuri. To sai mun ga cewa abin da za mu yi wanda ya fi dacewa shi ne insha Allahu ta'ala a wannan makarantar karatuttuka za su ci gaba kamar yadda aka tsara, don haka kullum da safe ka taho domin saurare da kuma bibiyar karatun littafin fiqhus sira wanda mun fara shi a yau insha Allah ta'ala, gobe za a ci gaba. Shi wannan littafin idan ba ka da shi ka zo nan wurin, ko dai ka samu littafin ko ka samu photostat din shi sai ka siya, sai ka rinka bin karatun insha Allah ta'ala. Tafsirin Al-Qur'ani shi kuwa idan ka je ka saurari muqaddima da ne wa wannan jerin giyar tafsiri, zaka ji na bayyana cewa ba wai zai rike wani tafsiri ne kwaya daya ba, zai rinka bibiyar asalin Al-Qur'ani ne ina fassarawa gwargwadon bincike, kuma idan ya hukunta in koma zuwa ga wani tafsiri ko wani littafi na hadisi ko na fiqhu ko wani littafi na tarihi ko wani littafi daban, domin ya taimaka min wajen gabatar da tafsiri a bisa yadda nake ganin ya dace, to zan yi haka insha Allah ta'ala. Ina mai yin haka ne domin haka din shi ne asali, ma'ana ba lallai bane yanzu za ka yi tafsiri sai ka riƙe tafsirin Jalalai ne ko sai ka riƙe tafsirin Rabbul Abhar. Babban makasudi dai shi ne a fassara musulmi ainihin Al-Qur'ani su ji saƙon Ubangijinsu. Muna addu'a ta musamman ga malamanmu waɗanda suka gabace mu a wajen waɗannan ayyuka na alkhairi tun daga farkon musulunci har zuwa yau ɗin nan. Muna roƙon Allah ya gafarta musu. Waɗanda su ne suka sunnanta karantar da Al-Qur'ani da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan suka tsara wa musulmi manhaja kyakkyawa da watan azumi a rinƙa karanta musu ainihin tafsirin Al-Qur'ani, ana ainihin yi musu bayanai dangane da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Addu'a ta musamman wadda ainihin sarkin da ya fara shahara wannan aikin a nan ƙasar Zanzau shi ne sarkin Zanzau Jatau shekara 200 da ta gabata. Muna mishi addu'a ta musamman, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Daga ƙarshe ɗan uwa musulmi, za mu fara wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wanda ba ma karatu ya yi karatu mun ainihin kai har zuwa inda aya ta 66 take a cikin suratul Baqara. A yau za mu tashi insha Allah ta'ala dangane da kissa Annabi Musa da Fir'auna da Bani Isra'ila da wata rikita-rikita da ta faru ta kisan kai da kuma yadda Allah ya warware ta a bisa harshen manzonshi Musa alaihi salatu wassalam. Wannan karatu namu ya yi daidai da aya ta 67 a inda Allah ya ce wa idh qala Musa liqaumihi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هو إن إن شاء الله لمهتدين. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
Dunga ba ba su manta ba musamman ga waɗanda suke bibiyar waɗannan karatuttuka na tafsiri tun a baya mun bayyana cewa hanyar da ta fi kowace dacewa wajen fassara alƙur'ani shine a ɗibo ayoyin alƙur'ani a fassara alƙur'ani da su babu laifi a tsallaka zuwa ga ainihin wato lalube na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasali ma yana daga cikin ainihin wajibai domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya sauka mishi da alqur'ani sannan ya ajiye shi a matsayin mai fassara ta alqur'ani da yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim daga cikin hanyoyin da malamai gaba ɗaya suka amintu wajen a fassara alqur'ani shine a fassara alqur'ani da fassarar da sahabbai suka yi wa alqur'ani sannan kuma sai almajiran tabi'ai su almajiran sahabbai su ne tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da ingantacciyar fassara da kuma ainihin ilimi kyakkyawa girangiyar waɗannan ayoyi da aka karanta mana an samu ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai ya ainihin ba mu wani cikakken tarihi wanda yake wannan tarihi zai tsaya a matsayin fassara da gano sababin saukar waɗannan ayoyi wanda shine zai taimake mu wajen yi musu ingantacciyar fassara wannan malami ne daga cikin sahabbai shine ainihin sahabi Abdullahi ɗan Abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda al-Imam Ibn Abd Dunya shi ya fitar da wannan ainihin riwayar fassara daga Ibn Abbas a cikin littafin shi mai suna man asha ba'da al-maut da kuma al-imam ibnu asakir a cikin littafin shi mai suna tarihu madinati dimashq dukkanin su sun ruwaito daga abdullahi dan abbas da isnadi kyakkyawa a inda riwayar take cewa an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace kanar madina ta nufi bani isra'il akwai wasu manyan birane guda biyu a cikin ƙabilar bani isra'il wato daga cikin garurukan bani isra'ila akwai wasu katafaren garuruka guda biyu ihdahuma hasina wa laha abwabun ɗaya daga cikin waɗannan birane tana da ainihin garu garun kuma da yake da ainihin wato ƙofofin shiga kamar yadda kake ganin garu a manyan birane irin na ƙasar Zaria da manyan birane irin na Kano da makamantansu to ɗaya daga cikin biranen tana da irin wannan da kuma ƙofofi ƙofofin kuma ana sa ƙyamare ana rufe su wa ukhra khariba ɗayar kuwa nata garun duk sun rushe fakana ahlul madinati al-hasina idha amsaw aghlaqu abwabaha mutanen da suke da gari wanda yake da garu idan yamma ta yi sai bisu kukkulle kofofin wannan ainihin gari nasu wa idan asbahu idan gari ya waye kamo ala suwarin madina yanzuru sai su hau saman wannan ainihin garu suna duba ko ina da ke jefin garo hal hadasa fi hawliha hadas ko wani abu ya faru ko an yi wani kisan kai ko tabarna ta faru a jikin garon nasu kafin gari ya waye fa asbahu yawman wata rana gari ya waye fa idha shaykhun qatilun matruhun bi asli madinatihim sai ga wani dattijo an kashe shi an jefar da gawar shi a jikin garin nasu fa aqbala ahlul madinati al-khariba sai mutanen wancan gari wanda garin nasu bai da garu sai suka tinkaro mutanen da garin nan nasu yake da garu fa qalu suka ce aqataltum sahibana ko kuka kashe daya daga cikin mu wabnu akhin lahu shabun yabki indahu ga wani saurayi kuma wanda yake dan baffa ne wato dan dan uwan wannan ne wanda aka kashe din shi kuma yana wurin gawar yana ta kuka wa yaqulu yana cewa qataltum anni kun kashe baffa na qalu wallahi ma fatahna madinatana mundu aghlaqnaha suka ce wallahi tunda muka rufe garin mu jiya da daddare ba mu bude garin ba har zuwa yanzu wa ma tanaddaina min dami sahibikum hadha bi shay'in wallahi ba ruwan mu da jinin dan wannan naku ba mu muka zub da jinin shi ba to rikici ne rikici kamar yadda wasu ruwayoyi suka bayyana har suna kokarin su yi fada ko waki a tsakanin su sai wasu dattawa masu kaifin hankali suka ce musu abin da ya dace a kai kara zuwa ga annabin Allah yoyoshe ba ku yaki a tsakanin ku tunda ga annabin Allah a cikin ku fa ta Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka tafi wurin annabi Musa fa auha Allah azza wa jalla ila Musa sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya wahayi ga annabi Musa wannan wahayi da Allah ya wa annabi Musa Abdullahi dan Abbas yace shine wannan jiran giyar ayoyi na Al-Qur'ani wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa kun ji dalilin saukar ayoyi kun ji asalin tarihi wato wani tarihi ne mai tsawon wanda ainihin Al-Qur'ani ya dauko mana da wata rikita wanda yake wahayi kadai ya iya watsakar da wannan ainihin wato rikita karatun cewa yake wa idh qala Musa liqaumihi ka karantawa mutanen ka ya kai Muhammad wani tarihi lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ar shi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarninku da ku ainihin yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa sai suka ce ab kuma za ka dauki al'amarin namu ya zama ainihin wato izgilanci ne ma'ana shin mu da muka yi kisan kai ko kuma kisan kai ya faru a tsakanin mu muke neman kai mana fatawa da za ta saman mana da mafitar da ba za a ci gaba da barna ta kisan kai a tsakanin mu ba kuma kana cewa mu yanka saniya shin ka mai da mu wawaye ne abin ya zama izgilanci ne wannan ita ce amsar da bani isra'ila suka ainihin faɗa wa annabi Musa alaihi salatu wassalam قال في أن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله يسألني إن ظمد بشك واواي واواشنك إزدلنشي واواشنك شيغنتك تدوانا من أيدينا وتجيرن جير كراتو دوانا آية تكأو كدشي وانا فهم تأشي متكر متاني سنا تكين تيتينسو تدلو كتين دواتر كتاري كتاتا فارات أكانينسو وسيس كوما زوا غمينيني الله يفوكر ودى النبي زامنينسو a wannan zamanin namu Allah madaukakin sarki ya so mu da alheri kamar da yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi haqiqa Allah wayi wa mu'minai baiwa da ya aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin su ya zama mutum ne daya daga cikin su ba mala'ika ba ba aljani ba yazo yana karanta musu ayoyin Allah da kuma hikimomi kuma yana tsarkake su daga duk wata shirka da saban Allah to kenan mutanen bani Isra'ila duk da cewa mutane ne kamar yadda Qur'ani ya rinka bayyana mana masu wauta da zafin kai amma tattare da haka an samu masu hankali da haka suka koma zuwa ga annabin Allah annabi Musa cewa ina mafita menene ya kamata a yi shine annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yanka saniya wannan yake nuna mana fatawa ta annabawa binta ake kai tsaye ba tare da jayayya ba domin jayayyar da waɗannan mutane suka yi da cewa atattakhizuna huzwa shin abin ya zama shedantaka abin ya zama jahilci igilanci ne abin wannan amsa ba ta dace ga duk nabiyin annabi zuwa ga annabin shi ba abinda ake nema gare ka in aka ce maka kai to kai sami'na wa ata'na Allah madaukakin sarki ya saukar wa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dokoki irin ainihin na alqur'ani sai suka ji abin ya yi musu nauyi sai suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan dokoki sun yi musu nauyi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwaɓe su da cewa za ku faɗi irin yadda bani isra'ila suke faɗi ne sami'na wa asaina mun ji amma mun saba yace qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji mun bi da wannan ne sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun manzo Muhammad ya yi imani da abin da aka saukar mishi daga ubangijin shi haka nan ainihin mu'minai su ma sun yi imani da abin da ya sauka daga ubangijin su dan haka jama'a mutane sun tambayi annabi Musa cewa ina mafita annabi Musa ya ce a samo saniya a yanka ba sun samo saniya sun yanka to sun zauna lafiya amma sai suka ce a tattakhizuna huzwa shin abin ya zama shegantaka ne qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin sai ce Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye kenan wannan ya nuna a matsayin annabi ba matsayin malami abin da yake wajibi gare ka shine duk lokacin da wawaye suka yi maka wauta to kar ka yi wauta irin tasu ko kuma ta zama fiye da tasu domin kowanne yana mai da amsa ne da gwargwadon irin hankalin shi da kuma irin yadda Allah ya tsara shi annabawa na karɓe daga umarnin Allah ne don haka babu wauta a cikin al'amarinsu amma waɗanda ba su san ilimin annabawa ba to akan iya samun su da wauta dan haka suka yi wannan magana cewa a tattakhizuna huzwa shin za ka mai da al'amarinmu izgilanci ne muna cewa ka gaya mana ya za a fita daga rikicin kisan kai kana cewa a yanka saniya annabi Musa ya ce Allah ya tsare ni in zama daga cikin wawaye domin wawaye su suke izgilanci qalu sai suka ce ud'u lana rabbaka to ka roƙa mana ubangijinka yubayyin mana ma hiya ya bayyana mana ita wannan saniya wacce saniya ce قال سؤال النبي موسى إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر الله يأتي أفضل أمك إتو ثانية ربيك نوما أيانك ثانية جود ديك باسوه وابا كما بابدو وابا أوان بين ذلك فكا تكيكي فكا نبدرتي بكما عينهم تنفا فاسألوا ما تؤمرون النبي موسى يأتي بني إسرائيل ku aikata abin da Allah ya umarce ku shine zaman lafiya qalu sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha mu dai muna roƙonka ka roƙan mana ubangijinka ya bayyana mana wani irin launi ne ita saniyar nan baka ce ko ja algasa ce ko ruwan ƙasa qalu sai ce innahu yaqulu innaha baqaratun Allah madaukakin sarki ya ce to ita wannan saniya wata irin saniya ce safra mai ruwan ƙasa saqi'un launuha tana kyalkyali launinta yana kyalli wato ba ja ba ce ba fara ba ce ba baka ba ce amma saniya ce wadda take mai ruwan ƙasa sannan kuma launin nata yana sheƙi tasurrun nazirina tana birge duk waɗanda suka ganta kun ji daga cikin siffofin wannan saniya qalu bani isra'ila sai suka ce ud'u lana rabbak Musa ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana saniyan nan lallai ilallah wacce iri ce innal baqara tashabaha alaina saboda mun je mun bincika shanun garin nan duk sun rikide mana kowace saniya mu gani sai mu ga tana da wani kama daga cikin kamannin da ka faɗi to shanun duk sun rikida mu don haka a bayyana mana keke da keken ya girmanta ya nauyinta ya faɗinta ya ƙahonta a bayyana mana to amma a nan sai suka yi tawali'u da cewa wa inna in sha Allahu la muhtaduna in Allah ya so mu masu bin shari'a ne wato shari'a muke son bi ba nema muke yi mu ƙurika ko kuma nema muke mu yi tambaya ta ta'alluti ba قال في النبي موسى إنه يقول Allah madaukakin sarki yace innaha baqaratun la dhalulun tufiru al-ardha, ita wannan saniya ba kaskantacciyar saniya bace, ba wulakantacciyar saniya bace wadda ake noma da ita a gonaki, wala tasqil harfa, sannan kuma ba saniya bace wadda take wahalar shayar da ruwa. Musallamatu lafiyayyar saniya ce, lashiyata fiha babu sofa ne a jikinta, wato wannan launi nata mai ruwan kasa, to mai ruwan kasa ce sitik, babu sirkin fari ko baki ko ja a jikinta, launin ta kwaya ɗaya ne kuma tana sheki, sannan ba ta cikin wata wahala, ba ta cikin wani kaskanci, saniya ce wadda yake lafiyayya da rayuwa. Qalu al'ana ji'ta bil haqq, sai suka ce madalla, yanzu ne ka zo da abin da muke nema, yanzu ne ka zo da gaskiya. Fanabahuha, suka je suka samo wannan saniya, Allah ya ce wa ma kadu yaf'aluna, amma fa da kyar suka iya samo ta. Wannan ita ce takaitacciyar kissar wannan saniya. To bayan da Allah madaukakin sarki ya gama kawo wannan kissa ta saniya, sai kuma ya abin da Bahaushe yake kira waiwaye a dan tafiya, sai ya koma da mu baya. Asali menene ya ja bani Isra'ila suke tambaya dangane da mas'alar da ta kai su zuwa ga neman saniya? Sai Allah ya ce wa iz qatantum nafsan, ya ku bani Isra'ila ku tuna kisan kai da kuka yi, fadara'atun fiha, sai kuka koma kuna tunkuɗa kisan kan ga junanku. Shi ne kun ga a yadda muka ji fassarar nan ta fara daga sahabi Ibnu Abbas, wanda za mu dawo zai ci gaba da mana fassarar, muna tsakiyar fassarar ne muka dawo kan waɗannan ayoyi. Mutanen garin da dattijan yake a cikinsu ne aka samu wanda ya kisan kan, amma da suka tashi sai suka ɗauki gawar dattijan, sai suka kai ta suka jefar da ita a jikin wani gari, kuma sai suka kalawa mutanen wannan gari cewa su suka yi kisan kan. Shi ne sai Allah madaukakin sarki sai yake tunawa bani Isra'ila na zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, me yasa Allah yake tuna musu yana magana da su kai tsaye kamar cewa su suka yi kisan kan? Saboda sun gaji kakanninsu a mugun aiki. Idan kaga an yi maka gori dangane da mugun aikin da ubanka ya ko uwarka, to sai in ka lalace ka biyo hali irin nasu. A ƙarƙashin haka Abu Dauda ya rawaito hadisi, Annabi yake cewa waladu zina sharru salasa, dan zina to sharri ne na uku. Dukkan malamai da suka fassara hadisin suka ce baya zama sharri na uku sai in ya taso ya zama lalatacce, amma idan bai lalace ba, to Allah a cikin Qur'ani cewa yake wala taziru waziratun wizra ukhra, wani baya daukan laifin wani. Idan ba za a same shi ta hanyar zina ya wayi gari ya zama salihu ya zama mutumin kirki, ba shi da laifi ko sofa ne a wurin Allah. To amma idan ya biyo halin iyayen shi fa, to in aka tashi za a iya mishi guri da irin wannan. Idan muka fahimci haka koma cikin Alkur'ani, lokacin da Maryam uwar Annabi Isa ta zo da jariri ɗan laɓuɓu a cikin tsumman goyo, ita ba matar aure ba, sannan ba su santa da karuwanci ba, to sai abin ya rikita su, kuma suka wawaya baya suka ga ubanta ba mutumin banza ba ne, uwarta ba karuwa ba ce, sai suka ce ma kana abokin ba a sau'in kuma kana ɗanyiki baziyya, ina kika samu wannan? Ubanki ba mutumin banza ba ne, ba ɗan kulab ba ne, uwarki ba karuwa ba, ya aka yi kika cikin shege? Malamai suka ce sharri na zina da sharrin ta'addanci yakan bi jini, don haka kar kai kokarin ka samar wa bakanka wannan sharrin a cikin rayuwarka, na iya tashi a cikin jininka. A ƙarƙashin wannan, bani Isra'ilan zamanin Annabi Musa, kisan kai ya zama ɗabi'arsu tun daga talakawa har masu kuɗi, tun daga annabawa har duk wanda suka ga ya dace su kashe. A cikin haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa bani Isra'ila sukan kashe annabawa a yini guda, sannan su fahimci cewa ba abin da suka yi Allah su koma su buɗe kasuwa da shaguna su ci gaba da kasuwanci. Su kashe Annabi 17, su kashe Annabi 33, sannan su koma su buɗe kasuwa su ci gaba da hada-hadar su kamar ba abin da ya faru a garin. Ba dan komai ba, saboda annabawa a cikin bani Isra'ila suna da yawa kamar yadda malamai suke a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na karkai mamaki a gari ɗaya a samu Annabi 100, ko a samu ainihin annabawa fiye da haka ko kasa da haka. A ƙarƙashin wannan Bani Isra'ila zamanin Annabi Musa suna da ta'addanci na kisan kai. Bani Isra'ila na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun shahara a wajen ta'addanci na kisan kai. To dan haka da Allah ya tashi kawo tarihin sai ya danganta zahirin laifin ga Bani Isra'ila da ke sauraron Al-Qur'ani. Kuma dan kasancewa Al-Qur'ani littafi ne mai mu'jiza har abada, wannan ɗabi'a Bani Isra'ila sun ɗabi'antu da ita har yau. Duk duniya babu mutane masu kisan kai irin Bani Isra'ila. Idan ka fahimci yadda wannan kisa take, kai dan uwa mai saurare, za ka ji cewa ɗa ne ya kashe war uban shi ko ƙanin uban shi don ya gaji dukiyar shi. Za ka yi mamakin faruwar September 11th a inda Yahudawa suka ainihin hallaka ɗan uwansu ba don komi ba, kawai don su rikitar kuɗin da ke aje a waɗannan wuri su ce sun dilmiya. Za mu dawo kan wannan tarihin. Abinda kaɗai nake son in jawo hankalinka a nan, Qur'ani littafi ne wanda yake mu'jiza shi ba ta taɓa karyewa ba. Ba a taɓa karanta Al-Qur'ani an ga duba ce da wani zamani ba. Ba a taɓa karanta Al-Qur'ani an ga cewa duba ce da wasu mutane ko kuma wuri ba. Wannan yana daga cikin mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ya bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, a zahiri kamar yana magana da Bani Isra'ila zamanin Annabi ne. Haka abin yake. Allah ya danganta kisan kai gare su a halin kakanninsu ne suke kisan kan. Me yasa? Saboda har zuwa wannan lokacin kisan kan suna aikata shi. Allah yake wa idh qataltum nafsan, ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai ya ku Bani Isra'ila ya ku Yahudu. Fadara'atun fiha, sai kuka koma kuna tunkuɗa laifin zuwa ga junanku, wane ya ce wane ne yayi, wane ya ce wane ne yayi. Sarki ya tabbata ga Allah. Mu'jizar wannan ayar ta sake bayyana dangane da kissa ta September 11th. September 11th wato waɗannan dogayen benaye da aka karya su ta hanyar buga musu wasu jiragen sama America, sarki ya tabbata ga Allah ba musulmi ne suka yi ba, ba su Usama ne suka yi ba. America ita ce abinta da kanta, amma sai ta koma tana neman suwa za ta kalawa laifin. In ma dai ta kalawa musulmi laifin, don wannan ya ba ta kyakkyawar dama na halatta jinin musulmi cewa sun zo sun yi mata ɓarna, don haka za ta yaƙe su. Wannan manufar tana cikin September 11th. America ta yi wannan ne domin wannan WTC, World Trade Center, wannan cibiyar kasuwanci da jirgi ya daka, duk wasu lissafin kuɗi da ake bawa America ajiya, da duk wasu lissafin kuɗi da ainihin America ke cin bashi, da duk wata dukiya da ainihin ta shafi ƙasa America ƙididdigarta tana wannan guri. Faruwar haka sai ta zama wani alheri ne ga America a matsayinta na ƙasa, amma ba ga Amerikawa ba a matsayinsu na al'umma, don Amerikawa ba su murna da farin ciki da faruwar wannan abin ba. Don wannan abin ya ja musu asara mai ɗimbin yawa ta rayuka da dukiya, wadda hayyar suna jin raɗaɗinta. A lokacin da suka yi shawarar za su yi wannan abu, sai aka samu wani masani dangane da MIS, wato Management Information System, sai yake yana ba su shawara dukkanin wasu gutsattsarin bayanai da ke wannan wuri a samar musu da database wadda za a yi musu backup, wato waɗannan duk takardu da ke wurin da kwamfutoci da duk ilimi da wata ƙididdiga da ke ciki a wurin, a kafe su keke da keke a samu wani wuri kilomita 200 nesa da wannan, a je a aje su. Saboda idan wani abu ya faru da wannan wurin, to ana dai da duk wannan ƙididdigar. Don haka gaskiyar lamari, dukkanin asarar da America take kukan tayi, wallahi tallahi ƙarya ce. Wannan ƙididdiga da duk wani abu da ke wurin suna da ainihin wani kwafi wanda suka ajiye. To amma sun haka ne na ɗaya don ya haifar musu da wata dama da za su ci gaba da yaƙar musulmi. Musulmin farko da suka fara yaƙa su ne musulmin ƙasar Afghanistan, akan cewa idan ba su sallama Usama ba, domin Usama ne ya aikata musu wannan, to za a ainihin yaƙi ƙasar Afghanistan. Hakika sun yaƙi ƙasar Afghanistan, sun kashe ainihin musulmi waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. wannan kuma sai bude musu damar wasu yakoki iri-iri da suka koma kuma sai suka dawo kan ainihin Saddam Hussein da suka dawo kuma sai suka dawo kan Gaddafi sannan sai kuma suka buga yanzu suna kan ainihin Bashar al-Assad duk sakamakon wancan ainihin yakin ne shine ya haifar da wannan to sannan duk wani mutum da ke bin America bashi da duk wani wanda ya kai ajiyar kudin shi in ya dawo yana neman ina bayanin kudin shi da yake bi bashi sai suke baka ganin gaba daya to kullumar abin da muke ajiya ma ga ta kone bala'i ya same mu yo kai baka yi mana jaje ba ma kai baka kawo mana ma wani taimako da zamu bai mutanen mu abin da za su ci da sauransu David Duke ba Amerika ne da Yahudi sai ya biya fallasa asiran su gaba daya a cikin wasu rubuce-rubuce waɗanda yayi kusan shafi 110 ya sanya su akan website mabambanta domin kasar Amerika ta koma tana fada da shi a lokacin da ya bude davidduke.com ya zuba waɗannan bayanai sai kasar Amerika ta rufe sai sake koma sai bude .org sai kasar Amerika ta sake rufewa sai sake budewa ya sake bude .net ƙarshe kamar yadda wani ba Amerika yake faɗi yace a duk duniya musan munafikin Allah irin ba Amerika ba sarki ya tabbata ga Allah shi kuma ba Amerika ne yace domin ba Amerika zai yi kisan kai ta hanyar haɗin kan da zai yi da wani idan ya ji labarin wancan zai tona asirin shi sai je ya hallaka shi idan ya ji labarin wancan zai tona asirin shi sai je ya hallaka shi to amma idan mas'alar ta yi nisa ya ga cewa buƙatar shi ta biya to yanzu shi da kanshi sai ya fito ya tona asirin yadda suka shirya makircin da yadda kuma shi da kanshi ya biya kashe waɗancan shi kuma ya rayu don haka yanzu yana kira a zo a sai wannan littafi shine bayanai na gaskiya dangane da abin da ya faru yanzu haka Amerika ta yi haka yanzu haka sun fitar da littafai masu ɗinbiya waɗanda suka bayyana wa duniya da fima-fimai waɗanda har sun sake su a tashoshi na intanet waɗanda suka bayyana wa duniya gaskiya September 11th ba su Usama bane su suka bi suka tsara a basu kuma ga manufofinsu don suna ganin lokaci yayi da za su iya bayyana haka sarki ya tabbata ga Allah waɗannan bayanai da waɗannan fima-fimai da hotunansu duk za ka same ka a asiri za ka same su akan website na David Duke waɗanda muka faɗi ka buga www.davidduke a matsayin shi na suna ɗaya David duke.com da kuma .org da kuma .net yanzu sun bar wa David Duke don sun san cewa lokaci ya yi wanda yake ko asiri ya toni ba komai buƙatarsa ta gama biya an fahimci wannan yanzu wata gambarwa ce wadda yake kwanan nan ita ma ba su warware ta dalilin da yasa suka yaƙi Gaddafi sun yaƙe shi ne saboda wasu maƙudan kuɗi da ya kai ajiya waɗanda ya fara magana sai a dawo mishi da waɗannan kuɗi yaƙi kuma ya sassauta shi yasa suka yaƙe shi yanzu waɗannan maganar kuɗin ita ce yanzu suke ganin lokaci ya yi wadda ita ma za su iya fitowa su gaya wa duniya don sun san sun gama da wannan ƙabilar na karka sake wai don kai ɗan boko ne ya zama kawai don da Amerika ya yi wa wani ƙazafi ya ce wani kaza ne shi kenan kai ma sai ka gini a kan cewa ai har Amerika ma ta ce wani kaza ne munafukan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sun gaji magabatansu ne daga cikin iyayensu da kakanninsu Yahudawa gashi ka ji Allah yake ce mana wa idh qataltum nafsan ya ku Yahudu ya ku bani Isra'ila ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai faddara atun fiha sai kuka koma kuna tunkuɗa laifin kisan kan zuwa ga wasu waɗanda ba su ci ba ba su sha ba Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktubuna lallai Allah zai fitar da abin da kuke boyewa da wannan ƙarshen aya malamai suka bayyana cewa duk wani kisan kai ko ba daɗe ko ba jima zai bayyana kuma asiri zai tono don haka duk wani kisan kai da aka yi duk wani munafunci da za a yi ana nan Allah zai bayyana asirin cin a duniya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna lokacin da ainihin aka yi wannan kisan kai aka yanka saniya faƙul nadribuhu bi ba'dihā Allah ya ce sai muka ce da su bani Isra'ila ku ɗauki wani sashi na daga naman saniyan ku bugi shi wannan mamaci ana bugun shi kamar yadda zamu zo mu ji fassara daga sahabi ibn Abbas a cikin wannan asarin nashi da muke karantawa sai ya ainihin miƙe sai ya nuna wannan dan wanshi sai ya ce wane ne ya kashe ni yana nuna shi ya faɗa haka sai ya faɗi sai ya mutu sai Allah ya ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta to kamar yadda kuka ji haka haka Allah zai rayar da matattu wa yuriikum ayatihi kuma haka Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyin shi la'allakum ta'qiluna domin ku rinka musu kyakkyawar fahimta yanzu a cikin wannan kissa kaga Allah ya nuna mana cewa ashe tayar da matattu da kuma sake kashe su bayan su rayu wannan abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki Allah kuma yana yin haka ne da mutane don su rinka fahimtar ayoyi waɗanda yake bayyanawa duk da wannan abu da ya faru a zamanin annabi Musa a cikin kabilar Bani Isra'ila sai Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika sannan sai zukatan ku suka kekashe bayan haka ya ku Bani Isra'ila ma'ana ga kisan kai kun yi ga asirin ku ya tobo ai ya kamata jikin ku da asar ku amma sai zukatan sai suka kekashe fa hiya kal hijara Allah ya ce zukatan naku suka zama busassu kamar dutse aw ashabu qaswa ko kuma ma suka fi dutse bushewa wa inna min al-hijara Allah ya ce domin daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai dutsen da ainihin ruwa yake bubbugowa daga jikin shi wa inna minha lama ya shaqqaqu daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al-ma' ruwa ya fito daga jikin shi wa inna minha lalle daga cikin duwatsu lama ya habitu min khashyati Allah akwai dutsen da yake yana kololuwar sama na duwatsu sai ya gangaro ya fado kasa domin tsoron Allah kuma Allah bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai rabkana ba game da duk abin da kuke aikatawa jama'a wannan ita ce karshen kissar Bani Isra'ila dangane da kisan kai da kuma ainihin mas'alar saniya wadda ta zo a cikin ainihin alqur'ani gaba ɗaya iyakar wurin da Allah ya kawo ta kenan a Qur'ani Allah bai sake maimaita ta a ko ina ba har Qur'ani ya kare sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin gargadan wannan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mana na tarihi akwai wadatuwa bangane da duk abin da muke bukata mu ji na wannan tarihi to malaman tafsiri daga cikin malaman sahabbai shine aka samu wanda yake babba daga cikin su sahabi Abdullahi dan Abbas sai ya fassara yace ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi to bayan da kaji dalilin saukar waɗannan ayoyi kana sai Ibn Abbas yace wa kana fi bani Isra'ila ghulamun shabbun a cikin su bani Isra'ila dinnan yadda aka samu wannan saniya akwai wani saurayi yabi'u fi hanutin lahu yana kasuwanci a cikin wani shago nashi wa kana lahu abun shaykhun kabirun yana da mahaifi mahaifin nashi ya tsufa kwarai da gaske fa aqbala rajulun min baladin akhar sai wani mutum ya taso daga wani gari wa talaba sil'atan lahu indahu sai ya nemi wata haja wadda zai siya a wurin shi fa atahu fiha samanan shi wannan saurayi ya fada mishi kudin wannan kaya fantalaqa ma'ahu liyaftaha hanutahu fayu'tiyahu alladhi talab sai shi wannan matashi dan kasuwa sai ya dauki wannan mutumi da ya zo daga wani gari ya kai shi wannan shago domin ya bashi kayan da ya nema wal miftahu ma'a abihi amma mabudin shagon yana wurin mahaifin shi wannan saurayi da suka isa sai fa idha abuhu na'imun fi dhillil hanut sai ya samu mahaifin nashi yana kwance a wani bangare na gefen wannan shago a jikin inuwa yana bacci faƙala sai shi wancan ɗan kasuwa bai zo siyayya sai ce wa wannan saurayi aiƙifu ka tashe shi faƙala sai shi saurayin ya ce wallahi inna abila na'imun kama tara babana yana bacci kamar yadda kake gani wa inni akrahu an urawwa'ahu min nawlihi ina ƙyamar in tayar da babana daga wannan bacci nashi fansarafa ila shaykh wa huwa yarittu nawman sai shi wancan ɗan kasuwa sai ya je ya dubi wannan dattijo uban yaron nan ya ga da gaske bacci yake sai ya same shi ai baccin ma har ya kai ga mai shari kana sai shi wannan dan kasuwa da ya zo sai ya ce wa yaro ai kizu ka tashi mahaifin nan naka, kala sai yaro ya ce wallahi inni la akrahu an urawwi'ahu min nawmati, ina kyamar in tashi mahaifina daga baccin shi. Fansarafa sai suka juya suka tafi. Fa'atahu da'fa ma a'tahu, sai shi wannan ɗan kasuwa ya ce mishi wannan haja na ninka maka kuɗinta, in 10,000 ne to na siya 20,000 misali. Fa'atafa ala abihi, amma sai wannan yaro ya tausaya wa uban shi, hanya in tashi mahaifina saboda an ninka min kuɗi. Fa'iwa huwa ashadda ma kana nauman, sai ya samu uban baccin ma ya ƙara nauyi fiye da ɗazu. Faƙala alƙihu, sai wannan ɗan kasuwa ya ce to tunda na ninka maka kuɗi tashi mahaifinka ya ba mu mabudi. Kana la wallahi, wannan yaro ya ce a'a na rantse da Allah la uqidhuhu abadan, har abada ba zan tashi mahaifina ba, wala urawwi'ahu min nawmihi, ba zan ainihin firgita shi daga baccin da yake ba. Kana falamman sarafa, amma dan Abbasin ya ce shi kenan sai suka juya. Wa zahaba talibu sil'a, mai siyan wannan kaya ya koma garinsu ya fasa. Istaiqaza shaykh, sai kuma dattijo uban wannan yaro ya farka. Faƙala lahu ibnuhu, sai ɗan shi ya ce ya abtah, baba wallahi laqad ja'a hahuna rajulun yatlubu sil'ata kaza wa kaza, wani mutum ya taso tun daga gari kaza domin ya sai kaya iri kaza da kaza. Fakarhitu an urawwi'aka min nawmik, sai na ga bai dace in tashe ka daga baccinka ba. Falamahu shaykh, sai uban ya zarge shi danne bani sai ya haka har ya ninka maka danne baka tashe ni ba. Fa'awwadahu Allahu min birrihi li walidayhi an nataja baqratun min baqarihi tilka albaqrata allati yatlubuha bani isra'il, bani isra'il kun jadda salsalar ta zo. Sakamakon wannan biyayya ba wa mahaifin shi da tausayawa da kyautata wa mahaifin da yayi, yaron ashe na kiwon shanu nan take sai Allah madaukakin sarki ya sa wata saniya daga cikin shanun sai ta haihu. Haihuwar da teko sai ta haifi wata saniya mai cikakkiyar halitta irin yadda Allah ya kwatanta bani Isra'ila. Sarki ya tabbata ga Allah. Fa'atahu, sai bani Isra'ila suka zo gare shi. Faƙalu, sai suka ce bi'inaha, kai saniyarka ta yi daidai da irin yadda aka yi mana fatawa, sai ka siyar mana. Faƙala la abi'ukumuha, ce wallahi ni kuma ba zan siyar ba. Ƙalu, sai suka ce idan na akhudhuha minka, kai baka san mu ba, ba za ka siyar ba, to za mu kwace ta da ƙarfin tsiya. Ƙalu, sai ya ce in ghasabtumuni sil'ati fa antum a'lam, ya rage na ku, in dai ba zan siyar ba, in za ku kwace ku kwace, amma siyarwa ba zan siyar ba, in za ku kwace ku kwata, kun san abin da zai biyo baya. Fatar Musa alayhi salam, sai suka sake koma wurin Annabi Musa. To an samu saniya ranka ya daɗe, amma kuma yaro mai saniya ce ba zai siyar ba, to mece ce fatawa ta gaba? Faƙala, sai ce izhabu, ku koma. Fardahu min sil'atihi, ku lallashe shi ya siyar muku. Faƙalu, da suka je sai suka ce hukumak, yaro ya faɗi duk abin da kake so a duniya, yi hukunci duk abin da kake so yanka. Ƙala, sai ce hukumi an tada'u al-baqrata fi kaffi al-mizan, a samu wani ma'auni, a samu sikeli, a ɗauki saniyan nan tawa a ɗora ta a kan tafin sikeli guda. Wa tada'u zahaban samitan fi kiffatin ukhra, a samu bulamulai na zinare, dunkule dunkule na zinare, a yi ta ɗorawa a ɗaya tafin. Fa idza mala dhahab, idan har nauyin zinaren ya rinjayi saniyar akhadtuhu, to zan karɓa, kun ji kuɗin saniya ta. Kala Abdullahi dan Abbasin ya ce ba yadda suka iya. Fafa'alu, sai suka aikata haka. Wa aqbalu bil baqara, suka ɗauko saniyar suka taho da ita. Hatta atau biha ila qabri shaykh, to kaga a wannan lokaci aka bata kai tambaya, to gawa wancan dattijo fa an ji an binne ta a can bayan gari, to yanzu gawa tana makabarta. Da aka je aka samu saniya aka yanka, da aka ainihin yanka, menene zai biyo baya? Gashi ce wa huwa bainal madinataini, an saka kabarin shi a tsakanin waɗannan birane guda biyu, wancan birni nasu rusasshe da kuma wannan birni wanda yake da garu. Wajtama ahlul madinataini, sai mutanen garurukan guda biyu suka taru. Wabnu akhihi inda qabrihi yabki, shi kuma ga wancan yaro ɗan ɗan uwan shi yana dukufe a cikin kabari yana ta rusa kuka. Yau Allah an kashe mishi uba. Sanaba uha, sai suka je sai suka yanka saniyar. Faduruba bi ba'datin min lahabiha, al-qabr, sai aka ainihin samu wani sashi na wannan naman sariya, sai aka kwada wa kabarin. Fa qama shaykh, sai ga dattijo ya fito daga kabari, yamshudu ra'sahu, yana kakkabe kanshi kura kabari, ya tashi yana kakkabewa. Yaqulu, yana cewa qatala ibn akhi, dan dan wannan nawa shi ya kashe ni. Qala alayhi umri, wai rayuwa ta ce ta tsawo gare shi, ya kosa mutu ya ci gado, domin dama shi wannan dattijo ba shi da magaji, don haka wannan yaro ɗanwan shi shi zai gaje shi. To shi ne shi mana ce yake cewa rayuwa ta ce ta tsawo, na ki mutuwa da wuri. An gane? Wa arada akhadha mali, kuma ya so ya karɓi dukiyata, shi ne ya kashe ni domin ya ci dukiyata. Dattijo yana faɗin haka, Abdullahi ɗan Abbasin ya ce wa mata, sai ya faɗi ainihin sai ya mutu. Shi ne kun ji ƙarshen kissar da ta fassara mana waɗannan ayoyi kenan. To da yake malamai magabata daga cikin malaman tafsiri da tauhidi, idan kissa irin wannan ta faru, sai su tsaya su dogon nazari, sai su ga wasu darussa waɗanda za su ciro. Wannan na daga cikin hikimar saukar da Alƙur'ani. Da haka Alƙur'ani ba jarida ba ce da za a karanta kawai shuru a wuce. Allah yana cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Shin mutane in suna karanta qur'ani ba sa tsaya suna lura ne? Qur'ani da ba daga Allah yake ba, da an samu rudani da yawa a cikin shi. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha. Allah yake ba sa kula ne in suna karatun qur'ani, ko an rufe zukatansu ne? Da haka yana daga cikin wajibin da yake kan musulmi shine idan aka karanta aya alqur'ani a rinka ana tadabburi. Shi yasa a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abdullah dan Amr dan As, annabi ya haramta a karanta alqur'ani a sauke shi kasa da kwana uku. Dan haka haramun ne a karance alqur'ani a sauke shi a dare daya, ko a aya daya, ko a sura daya, ko a ce akwai wani alaramma mai 60, ko kuma alaramma mai 80, wato wai shi a dare ɗaya zai sauke 60 har ya ƙara da 20. To wannan ba shi daga cikin addini. Abin da yake addini shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wa Abdullahi ɗan Amr cewa wanda duk ya karanta alqur'ani a ƙasa da kwanaki uku to ba zai fahimce shi ba. To qur'ani ba a yi mishi karatun zuku. Yanzu dai kun ji waɗannan ayoyi da muka karanta, sannan kun ji wannan tarihi daga babban malami na sahabbai, wanda yake malamai da suka tabbatar da wannan ingancin wannan kissa sai suka ce babu shakka Ibnu Abbasin shi ya wannan fassara, amma hukuncin wannan fassara ta zama marfu'iya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka na karanto muku ne daga littafin Sahihul Anba al-Musnad min ahadithil anbiya, wallafar babban malami al-Sheikh Salim Ibn Eidin al-Hilali al-Salafi ya rubuta wannan littafi ne don ya tace kissoshi waɗanda suka zo dangane da annabawa a cikin ainihin hadisai da cikin ainihin asarai. Bayan ya tabbatar da nagartar wannan kissa, sai kuma ya ce qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya fi Ighathatil Ahfal. Don ku ji abin da wani babban malami ya faɗi a ƙarƙashin fassarar wannan aya. Wannan malami shi ne baban Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya, a cikin littafin shi mai suna Ighathatul Ahfal a mujallad na biyu shafi na 314 zuwa 317, yace wa min tala'ub ash-shaytan bihim ya'ni bani Isra'il fi hayati nabiyihim ma qassahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi min qissati al-qatil alladhi qataluhu wa tadafa'u fihi hatta umiru bi dhabhi baqara wa darbuhu bi ba'daha. Yace yana daga cikin wasa da hankali da shaitan ya rinka yi da bani Isra'ila tun a rayuwar annabinsu. Labarin da Allah ya bamu a cikin littafin shi Alqur'ani dangane da kisan kai da bani Isra'ila suka yi, da kuma suka yi kisan kan madadin su ɗauki laifin a hukunta su, sai suka koma suna yi wa ainihin wasu sharri dangane da abin da ya shafi wannan kisan kai din. Wannan ainihin abin sai malam yake cewa ya wasa ne da hankalinsu shaidan ya rinka yi. Sai yake to wasi hadhihi alqissa anwa'un min al'ibar, wannan kissa da muka karanta jama'a akwai wa'azozi, akwai kuma abubuwan lura a ciki. منها بجتكي أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قصة كان هذه شكرة نورة فاروة شكرة دبونوة دزوان النبي إيسى شكرة دبونوة دزوان النبي موسى دبوني شكرو ومن قصة تفاروة أما النبي يزيه فأيتا أهال سنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم bai iya rubutu da karatu ba. A na yi faru wannan tarihin, wannan dalili ne akan cewa Allah yana magana da annabin nan namu daga saman bakwai. Don haka bayani akan wannan tarihin jama'a da yazo a cikin Alkur'ani yana daga cikin dalilan da ke gaskata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam. A faɗi labari, labarin da yake daidai wa daida, keke da keke, babu kuskure. Makiya na annabi irin Yahudawa kuma su yadda cewa gaskiya ne abin da annabi ya faɗi. Idan mun gama karanta wannan, insha Allah ta'ala gobe za mu zo da tafsirin Ibnu Kathir ko zuwa jibi insha Allah, wanda za mu zo mu bayyana waɗansu hadisai da annabi ya ƙara bayani dangane da wannan aya da kuma wasu ayoyi waɗanda za ka ji abin mamaki. Annabi zai wa Yahudawa wasu tambayoyi waɗanda za su musu a kai, amma in yanzu ya faɗi gaskiyar al'amari sai ce ina gama ko da Allah abinda kuka faɗi shi ne gaskiya ko abinda na faɗi, sai su ce to tunda dai ka ce saboda Allah to abinda ka faɗi shi ne gaskiya. Ya akan suka iya gane abinda ya faɗi shi ne gaskiya har suka yadda? Ba dan kun gudan wahayi ne, in ba haka ba yaushe makiya annabi sallallahu alaihi wa sallam irin Yahudawa annabi ya faɗi wani abu wanda ya shafe su su ga cewa za a kure su su bayo su ce gaskiya abinda ka faɗi shi ne daidai? Sai in dan ya zama abin gaskiya ne. Idan ba suna da wata hanya cikin ɗari, in ba suna da hanya ƙwaya ɗaya da za su iya ƙayyata ko shakkantar da annabi da sun yi. Saboda haka samuwar wannan kisa a cikin Alkur'ani jama'a na daga cikin dalilai masu tabbatar da cewa annabin nan namu duk abin da yake faɗi gaskiya ne Allah ya aiko shi. Domin wannan littafi na Alkur'ani yana ɗauke da ire-iren waɗannan tarihohin da an san cewa in ba daga annabawan da aka saukarwa ba babu wanda ya san su. Amma me yasa waɗannan abubuwan aka ji su a cikin littafin Allah Alkur'ani? Sai don tabbatar da cewa Alkur'ani wahayi ne daga Allah kuma littafin gaskiya ne. Na'am, Alkur'ani ba littafi ne na tarihi ba. Wato Allah bai saukar da Alkur'ani don ya ta kawo tarihi a cikin Alkur'ani ba, amma tarihi na ɗaya daga cikin mawadul Qur'an, yana ɗaya daga cikin subject of discussion, yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya rinka tattaunawa a cikin Alkur'ani. Kisa Alkur'ani ya zo da wasu tarihi tsarki ya tabbata ga Allah, wanda yake binciken masu bincike na zamani ya tabbatar da cewa ba a taɓa samun wani littafi ma da ya bada wannan tarihi ba. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. كسر عادا دا الله ما دوكا كين سركي يأيكو مس دا أغوانس النبي هودو بيزو مس وعزي سبوتا على الله سبين الشركة سبين كاماكريا سكتي الله ما دوكا كين سركي سيأذب تدسو دا كامبلوا دا فاي رمان سيسوغا هدلي واتاسو hadari na tasowa, sai suka ce haza aridun mumtiruna, ta hadari ne ya taso ruwa za a yi mana. Annabi Hud ya ce bal huwa masta'jaltu bihi, azaba ce da kullum ne muku wa'azi kuke cewa azabar ta zo mana in ba ga tsoro ba, me ya jinkirtar da ita ta zo yanzu mana? Sai ya ce ita ce rihun, ya ce iska ce, fiha azabun alimun, a cikin iskar akwai azaba mai raɗaɗi. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, in ta zo duk abin da ta samu take hallakawa da izinin ubangijinta. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sai aka waye gari ba abin da ake gani, Allah ya hallaka mutanen sai ƙasar su kawai. Ana nan da tarihi ya tarihi, sai garin ma sai ya ɓata, domin kamar yadda Allah ya faɗi garin yana ahqaf ne. Ma'anar ahqaf shine garin yana gefen rairayi ne, da Allah ya tashi sai ta da hamada kawai sai ta lulluɓa garin. Da ta lulluɓa garin, malaman tarihi historians da archaeologists waɗanda suke binciken gurabe na kasashen tarihi da kasusuwan mutanen da sun yi iyakacin binciken su ba su iya gano garin ba. A 1984 yau shekara nawa kenan? 28 sai ainihin tashar Discovery Channel, wata tasha wadda duk abin da aka gano ya zama abin ajinjina a bada labari, wannan tasha za ta bada labari shi. Aka wuni aka kwana, aka wuni aka kwana, sai da aka yi awa 72 sarki ya tabbata ga Allah ba abin da ake nunawa sai wannan garin, cewa ga wasu malaman tarihi da kuma gano gurabin tarihi sun gano wani gari wanda yake ba a taba samun labarin garin ba. A cikin wannan nunawa da suke yi, sarki ya tabbata ga Allah, sai wani professor na musulunci Dr. Zaghloul sai ya buga musu waya tun lokacin, yace amma fa wannan abin da kuke faɗi ba daidai bane, muna da littafi wanda ya kawo tarihin wannan garin gaba ɗayan shi da mai ya kai Allah ya halaka garin. Sai yace mun tafi ne, sai yace Qur'ani. Sarki ya tabbata ga Allah, ba sa buƙatar sai sun baro inda suke sun taho, sai yace musu ku je ku duba sura ta kaza, aya ta kaza, za ku ga inda Allah ya kawo tarihin wannan garin. Conclusively da suka je suka gama dubawa, sai suka ce sun tabbatar da cewa kat in ba Qur'ani ba to babu littafin da ya wata wannan tarihi. Sarki ya tabbata ga Allah, don girman Allah wannan mutumi annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba wahayi ake mishi ba, yaya aka yi iya bada labarin wannan gari? Na ɗaya dai, har annabi ya rasu bai taɓa zuwa ƙasar Jordan ba. Wannan garin da wannan abin ya faru a ainihin gabar kasar Jordan ce ta yanzu. Qur'ani ya zo da bayani dangane da teku, tun da annabi yake bai taɓa ganin teku ba, ya kai iya bada labari game da teku. Ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar da labarin magamar wasu tekuna guda biyu, wanda wannan za ta taho, wannan ta taho, idan suka taho sai su ainihin tafi tare ba tare da ruwan wannan tekun ya shiga wannan ba, ba tare da ruwan wannan ya shiga wannan ba. Idan wannan ya zo sai ya koma, wannan ya zo sai ya koma, sai dai gashi a zahiri za a ga ruwa ya haɗe, amma mai Allah ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan, a tsakanin waccan tekun da wannan tekun akwai ainihin wani shamaki wanda shi ke raba su. Wani professor wanda yake marine biologist ne, wato masani ne dangane da halittun cikin teku, yace bayan zurfin bincike da suka yi sun gano akwai wata raga, amma ita ragar sai suka kira ta an unidentified net. Suka ce sun gano akwai raga, amma su kansu ba za su iya bayanin raga ba, amma akwai raga. Qur'ani ya faɗe ta. Ya kai annabi ya san wannan, annabi bai taɓa ganin teku ba, ya aka yi bada labarin teku, ya bada labarin irin toroko da teku take, ba don komai ba sai wahayi. Don haka Larabawa da suka nemi a kawo musu aya, sai Allah ya ce awalam yaksihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alayhim, Qur'anin nan da aka saukar musu ana karanta musu safe da yamma bai isa aya ba? Ya isa aya. Sarki ya tabbata ga Allah. Al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi da isnadi sahihi daga sahabi Salamatu dan Akwa, yace wata rana yana tsakiyar daji yana kiwon dabbobi, sai tarkeci ya sheko a guje, sai zo suru akuya guda daya, sai zo danne a bashi yana ci. Salamatu ibn al-Akwa mai kiwon sai yace sai na biyo wannan tarkeci a guje, na zo na ture shi na kwace akuya sai na ɗauko ta. Yace na fara tafowa sai tarkeci sai ya tuje, sai ya ce da ni yanzu nan don na ɗauki akuyar kwaya ɗaya zan yi karin kumallo, shi ne ka biyo ni ka kwace kana bakin ciki? Sai Salamatu ɗan Akwa ya ce na abin mamaki dabba na magana, sai ya ce abin mamaki, ya wuce ga Muhammadu can a cikin birnin Madina ana saukar mai da wahayi daga saman bakwai. Salamatu ɗan Akwa dalilin da ya sa ya taho Madina kenan. Yanzu ya bincika ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa annabi labarin sai annabi ya ce a wannan matsalar sai an tara yan jaridu aka nemo dukkanin kafofin yada bayanai na duniya a zamanin duk wasu sahabbai aka tattaro su mutanen gari ku zo ku ji yace kai miƙe ka gaya musu ya miƙe gaya musu bayan da ya gama faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida ni manzon Allah ne yace babu shakka kafin duniya ta tashi sai dabbobi sun yi magana me yake nufi da maganar dabbobi wasu malamai sun yi wa wannan hadisi mummunar fassara suka ce maganar dabbobi ita ce radio da talabijin da sauran loudspeaker a ji suna magana amma kai in ka ji yadda hadisin ya zo to yana nuna mu'jizar shi ne a samu dabba a ƙarshen duniya ta yi magana dabbobi sun fara magana yau kusan shekara 20 ta wuce a radio Najeriya Kaduna a tashar filin Jakan Magori suka ɗauko shiri wanda yake yana nan na recording ɗin shi kusan shekara 20 na ajiye shi Musa Waziri Arɓawa shi ne shirin mage ce wani yake kiwanta sai ta mishi laifi sai bi ta a guje da ya bi ta sai matsa ta zuwa ga wani lungu da ya matsa ta ta rasa yadda za ta sai ta ce wayyo Allah shi ba sai ya rufa a guje mu musulmi ba za mu yi mamaki ba don annabinmu ya ce duniya ba za ta tashi ba sai ainihin dabbobi sun yi magana al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga sahabi Abu Huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana annabi ya tara musulmi ne musu wa'azi yace wani mutum cikin bani Isra'ila ya hawo kan saniya yana tafiya yana cikin tafiya sai ainihin ya rinka sa bulala yana dukan saniyar sai saniyar ta waigo sai ta ce mishi mali hadha khuluqtu kai ka daina duka na ni ba don haka aka halicce ni ba sai sahabbai suka ce baqaratun takallamu saniya take magana ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce na'am amantu bi zalika ni ma yadda wa Abu Bakr wa Umar amanu bi zalika Abu Bakr da Umar su ma sun yadda da haka Abu Huraira ya ce annabi ya faɗa haka Abu Bakr da Umar ba sa wurin mana annabi ya san duk abin da ya yadda da shi Abu Bakr da Umar sun yadda da shi wannan hadisi yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim me yasa ne shafale tale na kawo maka haka dan ka san cewa wallahi idan har kana shakka dangane da manzoncin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ka daina garin da mutanen annabi Lutu suka rayu garin yana nan a yanzu duk duniya ba wanda ya san tarihin garin sai musulmi gari ne yana nan gaba ɗayan garin ruwa ya taso baki ya rufe ainihin garin sannan kewayen garin kaf ciyawa ko bishiya ba ta fitowa a garin wannan garin garin annabi Lutu ne garin da Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril ya ciccibi garin gaba ɗaya aka kai su sama da aka buga musu dama-damai sai aka kifo garin ta ƙasa sai wannan ruwa ya mamaye garin Qur'ani ya kawo tarihin wannan garin garin Madiyana garin Madiyana yana nan har yanzu idan tafsiri ya kai inda za mu kai mun yi wa mutane alƙawari tun a ranar farko ta tafsirin nan cewa waɗannan ire-iren wuraren muna nan da hotunansu muna nan da videoyinsu idan lokaci ya za mu rinka sanya projector muna haska wa mutane a bango suna gani za ka ga kamar yadda Allah ya faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'da samud garin Madiyana annabin su shine Shu'aib ya musu wa'azi su daina shirka suka yi suna fashi da makami ya ce musu su daina suka yi suna tauye mudu ya musu wa'azi su bari suka yi ƙarshe sai suka dawo suna cewa wallahi in har wannan ibada da sallah da ike ita za ta sa ya zo ya ne musu wa'azi a kan abin da yake su bari shi kuma ya koma yana yi wallahi za su jefe shi kuma abin da ya hana su jefe shi shi ne kawai saboda shi ɗan dangi ne wato yana da dangi shi ne yake cewa yanzu nan dangina da ainihin tsoron abin da zai biyo baya daga dangina in kun taɓa ni shi ne ya sa ba za ku ji ainihin wa'azin da nake muku ba ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yasa mala'ika Jibrilu yayi garin tsawa gaba ɗayan garin sai suka bushe. Ni Allah yace fa asbahu fi diyarihim jafimin, sai suka wayi gari gaba ɗayan su ga sunan a gugurfane, wato dukkan garin duk inda ka ga mutum zaka same shi ya kneel down irin yadda malami ke sanya ɗalibi horo. Sannan sun bushe saboda wannan tsawa da aka yi musu. Wannan garin har yanzu yana nan, an shiga garin an ɗauko hotuna birjik, ga mutum zaka ga mutum sak a durƙushe amma ya bushe ya san da ruwa zama dutse. Idan ba alƙur'ani ba, babu wanda ya bada waɗannan labaran. Shin waɗannan ba su isa su sa duniya ta zo ta gaskata wannan fiyayyen halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan kana neman ƙarin bayanin waɗannan mu'jizojin, suna nan, mun yi aikin saka su akan internet. Ka buga www.quransite.com quransite.com 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 quransite.com. Za ka samu duk abin da kake so na ire-iren waɗannan misalan da daɗi da ƙari ma insha Allahu ta'ala, da hotuna da bayanai da muryoyi. A nan ne za ka ga asalin tarihin da ka daɗe kana ji cewa wani ɗan sama jannatin ya taɗa zuwa sama jannatin ya ji kiran sallah, da ya dawo duniyan nan yana yawon bada labari sai ainihin aka kai shi ƙasar Masar a garin yawace yawace, sai ji ana kiran sallah, sai ce a saurara. Ana saurara sai ya ce kun ga irin wannan abin da ake yi a nan, to na ji shi a can sama. Aka kai shi ya je ya gani, sai ya ce ya ji a sama. Ƙarshe ya ce gaskiya, saboda Allah ba yadda ya iya da kanshi, dole bi wannan addinin. Suka ce mishi amma a ƙa'ida ta of scientific of, wato rantsuwa ta malaman kimiyya, ita ce ko ka ga gaskiya game da wani addini a cikin bincikenka na kimiyya ba za ka bi addinin ba. Ya ce gaskiya a yi haƙuri, shi ya ga gaskiya zai musulunta. Aka ce to shi kenan, za a sa kin ɗin shi, za a kore shi. Ya ce ya yadda. Mun saka wannan ƙissar gaba ɗayanta ta faru ne wajen 1947, yau kusan shekaru kusan 60 ko makamantan haka da suka gabata. A nan ne za ka ga mu'jizoji masu ɗimbin yawa, duk ba don komi ba, don ka tabbatar da cewa awalan yakfihim anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim. Alqur'ani mu'jizar mu'jizoji, alqur'ani the ultimate miracle, ma'ana alqur'ani ita ce mu'jizar da Allah bai taɓa baiwa wani annabi ba daga cikin annabawa. Shi kanshi annabi ba wata mu'jiza da Allah ya taɓa bashi wadda ta kai alqur'ani balle ta fita. Don haka duk wani wanda ya taso da wata hayaniya, jama'a, Qur'ani ya ishe shi. Ma damar Qur'ani bai ishe shi ba, kar kai tunanin kawo mishi wani abu kuma ba zai iya gamsar da shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Duk waɗannan bayanan na yi muku ne su a ƙarƙashin cewa ƙissar nan ta annabi Musa da bani Isra'ila da fatawa da yi musu dangane da saniya, tana tabbatar da gaskiya ta manzancin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ad-dalalatu ala nubuwwati Musa wa annahu rasul rabbil alamin. Sannan kuma wannan ƙissa ita ma tana ƙara tabbatar da cewa annabi Allah, annabi Musa gaskiya annabi ne, Allah yake saukar mai da wahayi. Don ba haka ba, wane ne yake iya dawo da bani Isra'ila daga shawarar da suka yanke? Babu. Amma ƙarfin wahayi da ƙarfin gaskiyar annabi Musa da kuma waɗannan mu'jizoji waɗanda bani Isra'ila sun ji sun gani, don bani Isra'ila mutum ne mai taurin kai. Ko a duniyar yau waɗanda suke harkar sciences da harkar finances sun san cewa bani Isra'ila yana da taurin kai a cikin harkar kimiyya da fasaha, haka harkar sha'anin kuɗi. Duk harkar kuɗi da ta haɗa ka da bani Isra'ila, duk abin da ka tsara in ya zo sai ya nuna maka bai yadda da wannan ba. Duk harkar kimiyya da fasaha da ta haɗa ka da bani Isra'ila sai ya nuna maka bai yadda da wannan ba. Amma ya aka yi annabi Musa ya iya gamsar da su? Sai dai shi annabin Allah ne. Ma'ana Allah mai yiwuwa a cikin sanin shi ya san cewa in littafi ya sauka aka ce musu ga wanda yake san kai za su iya karyata littafin. Idan Allah ya fito da kanshi ya magana ya ce wane ne za su iya karyatawa dan ta faru a baya. Allah ya ɗibi dattawa masu hankali cikin Bani Isra'ila. An ɗibe su an tafi don a tuba a wurin Allah saboda bautar dan maraƙi da wawaye suka yi. Yanzu waɗannan dattawa ne masu hankali mutum 70 da suka je da Annabi Musa sai suka ji Annabi Musa yana magana da Allah. Sai suka ce Musa muryawa muke ji. Sai ya ce Allah suka ce ta Allah ke ne inda gaske ne ya fito mu gan shi. Waɗannan dattawa kenan masu hankali me kake tunanin da an ɗibo wawaye. Waɗannan masu hankali kenan to Bani Isra'ila kenan. Me kake tunani da Allah ya buɗe muryar shi ya magana daga saman bakwai ya ce wane ne yake san kai za su iya cewa ƙarya ne. A Taura Annabi Musa ya zo ya miƙo musu da aka ce to gashi ga saƙon Allah sai suka ce a su gaskiya ba za su bi ba. A karanta in suka bi karatun ya tsauri wallahi a yi yarjejeniya tun a gaban Allah a canza. Waɗannan su ne Bani Isra'ila sai da Allah maɗaukakin sarki ya tado da wannan dutse ya zo zai danne su. Wa izna taqanal jabala fawqahu sai Allah ya tado da dutse ya zo zai danne su. To a lokacin ne sai suka saduda sai suka tafi za su sujuda ga Allah. Ma'ana yanzu Allah mun bitin da mun ga abin ba arziki. Wannan shi ne tarihin sujudarsu da gefen goshi. Don haka har yau in ka ga Yahude to da gefen goshi yake sujuda haka. Saboda abin ya samo asali da dutse ya fito zai danne su sune suna duba da gaske zai danne su da gaske zai danne su har suka kai ƙasa. Sai har yau da gefen goshi suke sujuda saboda wannan tarihi. Waɗannan su ne Bani Isra'ila jama'a. Shi yasa Allah yana da hikima da ya tayar wa Annabi Musa da wannan mamaci. Mamacin ya buɗe baki da kanshi ya ce wane ne ya kashe ni sai kowa yadda. Wannan dalili ne akan mu'jizar Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Wa min ad-dalala ala sihhati muttafaq alayhi ar-rusul min awwalihim ila khatimatihim min ma'ad al-abdan wa qiyam al-mauta min quburihim. Wannan ayoyi da muka karanta da wannan mu'jiza da Allah ya nuna wa Annabi Musa ko to tana tabbatar da wata aqida wadda duk annabawa sun zo da ita kuma duk musulmi sun yarda da ita. Wannan aqida ita ce aqidar tayar da matattu. Duk musulmi ya yarda da cewa za a tayar da matacce kuma ya yarda cewa matacce in ya mutu an tayar da shi a ranar lahira zai rayuwa ta har abada imma a wuta imma a aljanna. Duk musulmi ya yarda da cewa rubidigewa da ɓacewa a cikin ruwa da dabbobi su cinye mutum da makamantan haka ba dalili ne akan Allah ba zai iya tayar da shi ba. Amma kafirai su ne suke da mabambantan aƙidoji dangane da tayar da matattu. Wasu kafirai cewa suke yi fai-fai-fai idan mutum ya tashi in mutum ya mutu ba zai tashi ba. Allah ya ce za'aman lazina kafaru Allah ya ba'su. Wai kafirai suka ce wai ba za a tashe su ba sai Allah ya ce kul bala wa rabbi ka ce ƙarya kuke na rantse da Allah ubangiji na latuba'sunna wallahi za a tashe ku sunna latunabba'unna bima amiltu sannan sai an ba ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah. Kun ji aqida ta farko ta kafirai. Wasu kafirai sun ce san ba za a yi tashin duniya ba duk wanda ya mutu ya mutu kenan. Aqida ta biyu ita ce aqidar masu cewa to me yiwuwa a tayar da matattu me yiwuwa kuma ba a tayar da su ba. Waɗannan su ne Allah ya ba mu labarin suna cewa inna dhunna illa dhanna wa ma nahnu bi mustaqirin. Mun dai zato muke ba mu tabbatar ba ko za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba. Mun dai zato muke ba mu da tabbas. Wasu kafirai kuma sun yarda za a yi tashin alkiyama amma sai suka ce ana tashin kiyama su za su wuce aljanna. Suna kafirai suka ce in kuwa Allah ya tayar da mala'iku cewa a kai su wuta to suna da 'ya'yawo masu ƙarfi da dukiyoyi waɗanda yake in fansa ce ta kuɗi za su bada kuɗi in kuma ƴaƴan su ne to ƴaƴan za su je su fada da mala'ikun su kwato su wannan kafiri ne aka samu rawar kinci kafirai masu aƙida irin tashi ya bayyana haka yana wa annabi izgilanci da wulaƙanci annabi yana gargaɗin shi da in ya mutu wuta zai tafi sai yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƴaƴan shi yana da ƴaƴa zarata guda tara wataran sai zo da su sai ya ce Muhammad ka dubi waɗannan yanzu kai waɗannan akwai wani mala'ika da zai iya kama ni ya kai ni wuta ba za su iya karɓo ni ba duban su ba shine Allah ya ce afara'aita allazi kafara bi ayatina baka ga wanda ya kafirce wa ayoyinmu ba wa qala la utawanna mala wa walada yace za a kai mishi ƴaƴan shi da dukiyar shi wai su za su tsaya mai a lahira Allah ya ce afala alghaiba ya leƙo gaibu ne an yi mishi samfotin lahira ne ya ga yadda za ta faru an ittakhadha inda ar-rahmani ahada ko alƙawari suka yi da Allah cewa in ya je lahira dukiyar shi da ƴaƴan shi za su kwace shi Allah ya ce kalla ko da sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta duk abin da yake faɗi wannan nubbilahu min al-azab madda za mu fadada mishi azaba matukar fadadawa wannan rufu ma yaqulu dukiyar da yake alfahari da ita da ƴaƴaye zai mutu ya basu a gaje su a duniya wa ya'tina farda zai zo wurin mu yana matsiya ce Allahu akbar jama'a kun ji alqur'ani kenan waɗannan aƙidoji da suka yi yawa na kafiru wasu na cewa kiyama ƙarya ce wasu na cewa gaskiya ce amma kuma su ne ƴan gaban goshin Allah wasu kuma na cewa zato ake sai Allah ya tattara su ya ce amma ya ta sa a nuna game da me suke yawan tambaya domin ba a taɓa samun wata tambaya da ake wa annabi ita irin tashin alkiyama ba yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambaya ka duniya yaushe za ta tashi ne wa'azi annabi yake cikin ni wata ran kai wani ba kawai sai ya ce ya Muhammad wata sa'a yaushe duniya za ta tashi sai annabi ya shiru sai da gama wa'azi annabi yake ina mai tambayar tashin duniya sai ce ga nan yace wa ma a'adatta laha me ka shirya me ka tattala sai yace a'adatta hubballahi wa rasulihi ina kaunar Allah ina kaunar manzon Allah tattalin da nake nan manzon Allah yace ma dalla kai tattali almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar alqiyama kana son Allah to kana tare da Allah kana son manzon Allah kana tare da manzon Allah har ranar alqiyama ana zai ce tunda muke ba mu taba amfana da wata tambaya irin wannan ba saboda ba muna tunanin in aka je lahira shi ke nan mu rabu da manzon Allah kenan kuma tunda zai shallake can wurinsu na manya ce amma da manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama sai muka ji ashe akwai tsarin za mu zauna tare da annabi a ranar lahira tunda muna kaunar manzon Allah don haka ya kai dan uwa musulmi ka ji tukuncin da Allah zai bayar ga duk wanda yake kaunar manzon shi shine Allah zai kaunace ka Allah zai so ka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuna son Allah to ku bi manzon Allah to manzon Allah kuma alamar son shi fa alqadi iyad ya fadi a cikin ashifa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi bin sunnar shi ita ce alamar son shi dan haka ba wai sanya lasifika muna kaunar manzon Allah muna murnar manzon Allah muna bogen manzon Allah mu ushaqu ne mu ahbabu ne a'a ba anan ba kana bin sunnar shi لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه إذا هرب قصدك أو مشي تباك مشي بيئيا ومن دون لكي سو تباك ساطع وعدم ديك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لذلك جماعة المسلمين كنجي ومن منكم ما تالر أكيدو جي تكافر ومن تاشر أن قيامة إتتي الله يتي عما يتساءلون عن النبأ العظيم من فكي يوان تنبياني suna tambaya ne game da babban labari babban labari the big bang shine ne tashin alkiyama ko shi ne za a yi tashin alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha suna tambayar ka kamar ka sani ne ka ki faɗa musu kula ilmuha inda rabbi ka ce musu Allah kaɗai ya sani la yujalliha liwaqtiha illa huwa Allah ba zai bayyana lokacin ta ba sai lokacin ya zo. Ba za a sa rana ba, ba za a ce kaza ga watan. Idan Allah ya ga dama yanzu ya tada kiyama, baka isa ka ce danne ba, domin la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'aluna. Dan haka jama'ar musulmi kun ji aqidar ta yadda matattu to aqida ce ta musulunci. Mun yadda cewa duk wanda ya mutu za a tawar da shi. Sayyidina Ali Allah ya kara mishi yarda yace walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy. Yace da a ce in mun mutu za a bar mu, ba za a tashe mu da yace da mutuwa ta zama hutu. Eh da mun mutu kai duk shegantakar da baka so in kuma ka mutu a barka. Yace amma walakin na idza mutna bu'isna wa nas'alu 'indaha an kulli shay'in. Yace amma inda matsala take shine in muka mutu sai an tashe mu, in kuma aka tashe mu ba za a bar mu wuce ba sai an tambaye mu game da komai. Ina ka samu kuɗin ka, ina ka kashe su, ka shirya baka amsa wannan tambayar. Ko ka kashe su ko ka mutu baka da kokobo, alƙalami ya bushe, ka taɓa samun naira goma dan karkai tunanin wannan da sa alhaji wani ake ko nawa ka taɓa samu, sai an tambaye ka ya kai ka samu, a ina ka kashe kaji. Fiye da shekara 40 limamin Kano yana huduba yana cewa halaluha hisabu wa haramuha tuqabu. Daga cikin zuhudu dukiyar halal in aka fara maka lissafi ka kaɓe ta halal, ta haram ko da ba a lissafa ba duka kawai za ka ci, ba za a ba ta lokaci lissafi ba. Ya kai ka samu haram ne kawai duka za a hauka da shi. Su wani ne za su bake ka? Mala'ikun Allah ne. Khuduhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu. Dan haka ya kai da ka tara dukiya ka ji tsoron Allah ka yi aikin alheri. Ya kai da kake da dukiyar haramun ka yi kokari ka mayar da dukiyar ga waɗanda ka zalunce su. Sai an tambaye ka game da dukiyarka, sai an tambaye ka game da lafiyarka. Lafiya yanzu ka duba, saboda lafiya da muke da ita wani zai iya tsalle tun daga nan har an gwadan magaji, tsalle kawai saboda lafiya ta ishe shi. Zai wayi gari yana barka ihu lafiya, yace lafiyar ta kawo haka. Annabi ya ce za a tambaye ka game da lafiyarka, a ina ka karar da ita? Ya kai saurayi, ya ke budurwa, za a tambaye ka samartakarka, a ina ka karar da ita har ka tsufa? Ya kai tsoho, ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbasin da Buhari ya rawaito, annabi ya ce duk wanda Allah ya bar shi ya kai shekara 60 to ba shi da abin da zai gaya wa Allah a ranar alkiyama sai ibada 100 bisa 100. Matuƙar ka kai shekara 60 a duniya, to in aka je lahira ana so sallar ka ta azhar a same ta daidai wa daida ba gaira, la'asar haka, magariba haka, duk wata ibada Allah ba zai yashe maka ban aka same akwai gaira a ciki. Saboda shekara 60 wata dama ce da ta isa ka aikata farillai, ka aikata nafilfili. Amma in ka sake ruɗamin duniya, rikicin duniya ya same ka, mutuwa ta kwamfe ka baka shirya ba, kalla nan ma ya kabu ma amara. Mutuwa ta zo ta same ka, abin duk da aka ce ka aikata baka yi ba, la hawla wala quwwata illa billah, wallahi tallahi ka kadi. Yace wa fi qabdi tu'al kasu tufl inda wuladati dalilun ala hirsin ladhi huwa jabir, wa madatka ummuka wa ibna adama bakiya, wan nasu hawlaka yadhakuna surura, fa'amal li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura. Dan adam ka tuna san da aka haife ka, kuka ka fado duniya kana yi, mutanen gida da yaran anguwa suna ta murna an haife ka, kai kuma kuka kake. Sai yace ka rufa wa kanka asiri ranar mutuwarka, ana kukan mutuwarka kai kuma kana murnar komawa ga Allah. Kar ka sake ranar mutuwarka ana kukan mutuwarka kai ma kana kukan mutuwarka, to ka shiga uku. Karka sake ranar mutuwarka kana kukan mutuwarka ana murnar mutuwarka, ka shiga uku. Kai kokari suna kuka kai kuma kana murna. as-sayyida Fatimatu Zahra Allah ya kara mata yarda tazo ta samu annabi a lokacin baran shi zai fita tace wa baba yanzu nan sai mu kai jaje da ta'aziyya ga mala'ika Jibril ya baba naga kana cikin damuwa sai ya ce ki haƙuri damuwar ta ƙarshe ce daga yau babu sauran damuwa ga mahaifinki kai kokarin ranar mutuwarka ta kasance maka haka ya zama in har akwai damuwa tattare da kai to zama ita ce ta ƙarshe amma in ka sake ka zo mutuwa kana kuka saboda ka san abin da ka aikata za ka je ka riske shi wallahi tallahi ka shiga uku saboda jama'a duk musulmi ya yarda cewa za a tashi kuma in an tashi za a tambaye shi kuma za a tambaye ka game da komai ina samari ka cika hansar ɗinka da wake-wake da hotunan yan mata tsakar dare ta yi kana bibi chat kana hira da yan matan mutane wallahi tallahi ka ji tsoron Allah duk wata hira da kai wallahi is documented tana nan a wurin Allah a cikin database wanda network din Allah baya selling Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su miƙa maka a ce iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba karanta littafinka da kanka kai wa kanka hisabi Allah yace man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wanda ya bi shiriya kan shiriya wanda ya bata